Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hanki lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka saki dawowa a cikin wannan shirin namu na hakin yau Juma'a. Tashi daga watan Yuni na shekara ta 2023. To bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku rahoto a game da bayanan rundunar sojan saman Najeriya game da zargin da ake mata cewa ta hallaka makiyaya ba su jini ba a kan iyakar jihar Nasarawa da Benue a watan Janairu. Sannan za a ji irin takaddamar da ake yi kan filin noma tsakanin wasu al'ummomi 12 da ke karamar hukumar Igabe a jihar Kaduna da jami'an makarantar horon soja a Kaduna. Kana za a ji cewa rundunar Operation Delta Safe a yankin Niger Delta ta sha alwashin saka wa kafar wando daya da masu satar mai a yankin. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafar da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azzu nake shiryawa kuma zan gabatar. Amma yanzu ga Murtala da kashin labaran na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. Gwamnatin Shugaba Biden ta ce tana cike da fata kan bukatar Sweden na shiga kungiyar kawancen tsaro ta NATO. Duk kuwa da zafafan kalamai da suka fito daga babbar gimshiƙin kungiyar wato Turkiya. Yayin da ya rage ƙasa da wata ɗaya, kungiyar ta NATO ta yi taronta na ranar 11 ga watan Yuli. Sakatariyar watsa labarai ta White House Karine Jean-Pierre ta faɗa a ranar Laraba cewa Amurka na cike da yaƙini yiwuwar haka. Sweden tana bukatar goyon baya na bai daya daga dukkan kasashe 31 na kawancin na NATO kafin ta sami shiga kungiyar. Yazuwa yanzu kuma ta sami goyon bayan dukkan kasashen in banda Hungary da Turkiya, lamarin da ke kara disashe fatan samun shigar Sweden din kafin taron ko kuma lokacin taron. Yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya zo wato yanzu haka yake kan gaba a cikin waɗanda ke neman tikitin tsayawa takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican. Batun tuhumar da aka yi masa kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati ba bisa ka'ida ba na ci gaba da mamaye batutuwan siyasar Amurka na tsawon watanni masu zuwa. Yayin da 'yan Democrat da 'yan Republican ke ci gaba da bayyana matsayarsu na takara kan abin da Trump ya yi da kuma abin da wasu 'yan siyasa suka yi da abin da doka ta tanada, akwai yiwuwar hakikanin gaskiyar lamarin za ta ci gaba da disashewa. Tuhumar da aka yi wa Trump ta ranar 9 ga watan Yuni ta samo asali ne daga wani bincike kan yadda ya kwashe wasu takardun bayanan sirri na gwamnati daga fadar White House zuwa gidansa na Mar-a-Lago da ke Florida sa'ad da ya bar mulki a watan Janairun shekara ta 2021. Trump ya aikata haka duk kuwa da tanadin dokar bayanan shugaban kasa da ta buƙaci shugabannin kasa masu barin gado da su hannunta dukkan takardun bayanan gwamnati ga hukumar adana kayan tarihi da hukumar adana bayanan gwamnati idan za su bar mulki. A jiya Alhamis, babban sakataren kungiyar kawancin tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce yakin da ake yi a Ukraine ya ƙara bayyanar da buƙatar da ke akwai ta goyon bayan Ukraine da kuma ci gaba da tallafa mata. Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a yayin da ya isa shalkwatar kungiyar ta NATO cewa bayan kaddamar da hare-haren mai da martani da aka daɗe ana hasashen Ukraine ɗin za ta yi, kasar ta sami nasara ta kuma 'yantar da yankin kasarta daga dakarun Rasha a lokacin kazanin yakin. Daga bisani, Janar Mark Milley, shugaban haɗakar hafsoshin tsaro na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, ya bayyana nasarar da aka samu. Yana mai bayyana wa 'yan jarida a Brussels cewa Ukraine tana samun ci gaba, a yayin da kuma yake bayyana cewa yaƙi ne mai matuƙar wahala.
To kafin Murtala ya dawo da sauran labaran za mu leƙa Najeriya domin kawo muku rahotonmu na farko. Watanni shida bayan an zarge ta da kisan gwamman makiyaya a kan iyakar jihohin Nasarawa da Benue, rundunar sojin saman Najeriya ta yi bayani cewa 'yan ta'adda ta jefa wa bam ba wai wasu makiyaya ba. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
The position of the Air Force is that terrorists were struck Daraktan sadarwa na hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ayodele Famuyiwa, ke bayanin ainihin abin da ya faru dangane da zarge-zargen da ake wa sojojin saman Najeriya cewar sun kai farmakin bam da ya halaka gomman makiyaya a kan iyakar jihohin Nasarawa da Benue a watan Janairun wannan shekara. Air Commodore Famuyiwa ya ce ranar 21 ga watan Janairun wannan shekara, a tun ma kafin wannan lokaci akwai bayanai daga kafofi daban-daban ko masu tushe da ke nuna kai koman 'yan ta'adda a wannan yanki. Karka manta, akwai kuma farmakin nan mai suna Operation Wildstruck da sojojin Najeriya ke kaddamarwa. Bayanan sirrin sun zo daga bangarori da dama ga komandan mayakan saman cewar 'yan ta'adda na shirye-shiryen kaddamar da wani mummunan hari na rashin imani. Kuma akwai wata makarantar sakandaren da suka tsara sace ɗalibanta a wannan yanki. A saboda haka mayakan namu na sojin sama suke gudanar da shawaki don gano ainihin abin da ke faruwa a wannan yanki, inda aka samu tabbacin cewar 'yan ta'adda, ina nufin 'yan ta'adda, ya muka gane 'yan ta'adda ne, kasan suna hawa babura da goyon mutane uku akan kowane babur su tattaru a wani gindin bishiya. To can da yamma sai ga wata babbar mota ta iso wannan wuri, inda ake sa ran ta kawo musu makamai ne. Abin kenan ma da yasa aka bada umarni a kaddamar da farmaki akan wannan mota, kuma aka yi hakan. To ranka daɗe, amma ana zargin cewa jiragen yakin ku sun halaka fararen hula ne. Ko me zaka ce akan haka?
Now, if anyone is coming around to say innocent people were killed.
Idan wani yanzu ya ce an kashe fararen hula ne, to ina hoton motar da ake cewa shanu ta kawo, da ake batun cewa wai sun zo karɓar shanu su ne da aka kawo musu daga Benue. Ina ga wakin mutanen ana dai so a bata wa sojoji suna. To yanzu menene matsayin rundunar sojan saman Najeriya akan wannan batu mai cike da sarkakiya?
The position of the Air Force is that terrorists were struck that day.
Matsayin rundunar sojojin saman Najeriya a nan shine, mu mun kai farmaki ne akan 'yan ta'adda. Ko ma menene za a ce, kuma ko ma wane ne ke cewar mutanen da ba san hawa balle su ga mu kashe, to ya kawo mana hujja. Tun dai lokacin da muke kaddamar da wannan farmaki kawo yanzu, ka sake jin wani aika-aikar 'yan ta'adda a wannan yanki? Nace ka sake ji?
Have you heard of any terrorist activity in that area? Have you heard?
Kalaman kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ayodele Famuyiwa. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Hassan Mai na kaina, yanzu ga Murtala da ƙarashin labaran duniya.
Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Taliban ta Afghanistan kan jadawali da tsare-tsare domin yiwuwar hannunta mata ayyukan ilimi a kuma ci gaba da karatu. Jami'an ba da agaji sun ce Taliban ta nuna alamun ba za a ƙara saka hukumomin ƙasa da ƙasa a ayyukan ilimi ba. A wani yunkuri da Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta soki lamirinsa, to amma hukumomin Afghanistan ba su tabbatar da lamarin ba. UNICEF ta ce ta sami tabbaci daga ma'aikatar ilimi cewa za a ci gaba da azuzuwan karatu na kai da kai da ke ilmantar da ɗalibai 500,000 yayin da za su ci gaba da tattaunawa kan lamarin. Mai magana da yawun UNICEF a Afghanistan, Samantha Mott, ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa a matsayin hukumar da ke kan gaba a sha'anin ilimi a Afghanistan, UNICEF ta shiga wata muhimmiyar tattaunawa da ma'aikatar ilimi, tana kuma yabawa da jajircewar ministan ilimi na ci gaba da karatun. Kakakin gwamnatin ta Taliban dai ya ki amsa buƙatar yin sharhi kan lamarin. A ƙarshe, ƙawayen Amurka a arewa maso gabashin Siriya sun kuduri aniyar gurfanar da ɗaruruwan mayakan IS na ƙasashen waje a gaban kotu kan laifukan yaƙi, duk da rashin goyon baya daga ƙasashen duniya. Hukumar da ke kula da yankin arewa da gabashin Siriya ƙarƙashin jagorancin Kurdawa ta sanar a jiya Alhamis cewa za ta fara shari'a da mayakan na IS na ƙasashen waje kimanin 2,000 da ake tsare da su a gidajen yari tun bayan faduwar Baghouz, tungar ƙungiyar ta'addanci ta Siriya ta ƙarshe a watan Maris na shekara ta 2019, kusan shekaru 5 kenan Bedran jiya shugaban ofishin hulɗa da kasashen waje na hukumar ya faɗawa manema labarai yayin da yake magana ta hanyar tafinta a yayin wani taron ƙarawa juna sani a jiya Alhamis. Ya ci gaba da cewa ba za mu iya ci gaba da tsare waɗannan mutane ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba. Jiya ya ƙara da cewa za a gudanar da shari'ar a bainar jama'a a gaban kowa, masu sa ido ne, masana da malauyoyi. Za a yi maraba da su a cikin waɗannan shari'un kuma za su kasance a bayyane.
Mutula Faruk Sanyi na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Wata babbar kotun jihar Kaduna ta yi barazanar ba da umarnin kamo shugabannin hukumar makarantar horar da sojin Najeriya da ke jaji. Matukar suka ci gaba da taka umarnin kotun na barin al'ummomin yankin zuwa gonakinsu. Na Ikara, gare ka.
Babbar kotun jihar Kaduna da ke sauraron karar da al'ummomin wasu garuruwa guda 12 da ke karamar hukumar Igabi suka shigar suna zargin rundunar sojin da ke jaji na hana su zuwa gonakinsu dai. Ta ce ta ƙara ba da umarnin manoman su dangana da gonakinsu don ganin sun ci gaba da ayyukan noma kafin zaman kotu na gaba. Barista Ibrahim Haruna Hamusu na cikin lauyoyin da ke kare al'ummomin da suka shigar da wannan ƙara. Kuma ya yi bayani akan hukuncin alƙaliyar kotun mai shari'a Hannatu Balogun ta yanke a zaman kotun na jiya Alhamis.
Yau an daga ne domin akwai ci gaba da shari'a, sannan kuma akwai bangare na biyu wanda yake su kuma akwai waɗannan sojoji da kotu ta ba da dama cewa lalle-lalle su bi oda, su ba waɗannan mutane haƙƙinsu na zuwa wurin gonakinsu da zuwa gidajensu domin su samu damar watayawa da su da iyalansu. Kotu ta ba da oda kuma a yau ma ba su zo kotu ba.
To yanzu ya kenan.
Abinda kotu ta umarta shine cewa lalle-lalle ta daga cewa lalle-lalle nan ba su zo kotu. Idan ba su zo ba za ta ba da oda shi shugaban sojin na Najeriya ya kamo su, ya kawo su gaban wannan kotu, kuma hukumar ta hukunta su domin ba wanda ya faɗi ƙarfin doka.
A hukuncin da aka yi yau kenan manoma za su iya zuwa gonansu in dai
an dole manoma su je gonansu. Kotu ta ba da dama lalle-lalle manoma su je gonakinsu su wataya su bi hanyoyinsu da su yi zariya Kaduna su bi hanyoyinsu.
Yanzu yaushe ne za a dawo?
Za a dawo 10 ga watan gobe, Allah ya kai mu.
Sai dai kuma lauyan da ke kare rundunar sojojin Najeriya da ke jaji Barista Ali Ibrahim Omachi ya ce shi bai da masaniyar cewa sojojin da yake karewa wai sun hana manoma zuwa gona.
I have not confirmed that for my client but from
yace ban tabbatar da wannan batu daga waɗanda nake karewa ba, amma dai daga bayanan da nake samu wurin manyan jami'an sojin da ke jaji basu takura ko suka hana wani manomi zuwa gona ba. Sai dai kuma koma menene zan koma ga rundunar sojin da nake karewa domin nana ta shawarar da na ba su cewa su kiyaye hukuncin kotun ta hanyar barin manoman su rinka dangana da gonakinsu idan suna so su yi noma.
Then my earlier advice which is that they should maintain the status quo. If anybody wants to have access to their farmland they should be allowed to do so.
Garuruwan manoma daga garuruwa 12 da suka shigar da karar rundunar sojin da ke jaji akan toshe musu hanyoyin zuwa gonakinsu ne dai suka cika harabar kotun don bayyana irin halin da suke ciki.
Suna na Asma'u. Wallahi ana nema a kwace mana gonakin mazajenmu ne, ba mu da wurin noma.
Na ce da an rurrufe mana gari ba hanya iyakan kofa ɗaya aka yi mana.
Suna na Yakubu Jibrin. Akwai anguwan aboki, akwai railway, akwai anguwan lauya, akwai hayin Malam Auta, anguwan malamai, akwai anguwan al'asan, akwai labar. Dukka wannan wuri ne wanda hukumar soja take nema ta yi mana karfa-karfa ta kwace, wanda bayan yaranmu sun tafi gona sai a bi su gona ana kama su ana koransu. Karke ma dai maganin cewa noma ma babu. To mun zo ne don mu nuna ma kotu cewar ga yawan jama'an da suke wannan kaɗan ne daga cikin al'umman da suke wannan wuri fa suka zo nan ba wai kaɗan ne daga ciki.
Yanzu dai babbar kotun da ke jihar Kaduna ta ɗage zamanta zuwa ranar 10 ga watan gobe. Kuma manoman da suka shigar da wannan ƙara sun ce tunda kotu ta yanke hukunci suna sa ran ganin jami'an sojin sun bar su don su dangana da gonakinsu tunda dai damuna ta yi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An gaida na Ikara. A wani labari mai alaka da wannan kuma, rundunar Operation Delta Safe wacce take samar da tsaro a inda ake haƙar ɗanyen mai ta sha alwashin yin maganin masu satar danyen mai domin inganta tattalin arzikin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Abubakar Lami da Sokoto ya hada mana wannan rahoto.
Rundunar gamayyar tsaro ta Operation Delta Save da ke aikin samar da tsaro a harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin Niger Delta ta ce ta tashi tsaye haikan wajen yaƙi da masu satar ɗanyen mai tare da ta ce shi ta bayan fage wanda a yanzu ya daɗa tsananta a yankin na Niger Delta. Rundunar dai ta shiya ta shidda wato 6th Division da ke birnin Port Harcourt ta ce ta kai farmaki ne a wani sansanin satar danyen mai a garin al'ummomin Ibama a karamar hukumar Omoha. Rundunar dai ta ce ta sha alwashin hana satar danyen mai musamman bisa la'akari da cewar Najeriya ta gaza fiddo da danyen mai da kungiyar kasashen man fetur ta kayyade mata. Major General Jamil Abdulsalam shine shugaban rundunar soji ta shiya ta shidda dake birnin na Port Harcourt kuma ga abin da yake cewa.
Well, like you know, Operation Delta has a mandate from defense headquarters to protect oil and gas infrastructure in Niger Delta for economic activities.
Yana cewa ne kamar yadda kuka sani aikin rundunar mu shine kare yankin na Niger Delta da kuma matatun mai da ma iskan gas a fadin kasar ta Najeriya domin tabbatar da ci gaban tattalin arzikin kasa. Mun tarwatsa rijiyar mai da wasu matatun mai da aka haka na bayan fage kamar yadda kuka gani tsaya daga cikin matatun man mun tarwatsa su a garin Ibima. Sannan kuma mun samu nasarar lalata harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai da dama duk da yake dai wasu na da kunnen kashi suna sake dawowa amma mu ne musu kashedi duk inda suka shiga sai mun tarwatsa su saboda mu rundunar gamayyar tsaro ta Operation Delta Save dake aikin tsaro a yankin na Niger Delta a shirye muke.
OPDS will not relent in its effort in carrying out its mandates. We'll go after them no matter where they go. We're up to the task.
A baya-bayan nan dai sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro da su tashi tsaye wajen tabbatar da murƙushe masu satar danyen mai tare da tace shi ta bayan fage a daukacin yankin na Niger Delta musamman bisa la'akari da yadda satar danyen mai ta yi kaurin suna a yankin na Niger Delta bisa la'akari da yadda barayin na mai ke farfasa bututayen mai a sassa daban-daban na ayyukan haƙar danyen mai a yankin na Niger Delta wanda hakan ya yi jallin bannata muhalli ga al'ummomi da ke makwabtaka da inda ake haƙar danyen mai a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To an gaishe ka Lamido Abubakar. Yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. Adalla. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ayyana janye tallafin man fetur da sabon shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi bayan shan rantsuwar kama aiki ya haifar da tsadar man fetur da kuma hauhawar farashin sufuri kana iya tilasta wasu zirga-zirga da motoci. To koyaya wannan al'amari ya shafi batun sauyin yanayi? Tambayar kenan da nayi wasani Cika Turankawa masani kan harkar sauyin yanayi da kuma dumamar yanayi.
Wannan cire tallafin man fetur da shugaban kasar Najeriya ya yi Bola Ahmed Tinubu ba shakka yana da alfanu ga dawa da darajar muhalli a Najeriya da kasashen da ke makwantaka da Najeriya. Duba da cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin kasar da tafi kowace yawan motoci a Afirka, wayannan motocin kuma masu amfani da man fetur. Wannan man fetur kamar yadda muka sani ko kuma mu sani yana haifar da gurbataccen hayaki wanda ke haifar da sauyin yanayi kamar yadda muke ciki yanzu. Muna fama da matsanancin zafi, muna fama da ambaliyar ruwa kowace shekara, muna fama da hari, muna fama da karancin abinci da curutoci kala-kala da fatara da makamantansu, wanda duka wayannan illolin na suka kawo wannan. Baya ga haka ya kawo illa ga tsuntsayenmu da dabbobinmu, saboda wannan amo na motoci da suke shiga kowane saƙo ya haifar da tsuntsaye da dabbobinmu da dama sai ƙaura sun wuce wata duniya. To ba shakka wannan zai sa dabbobinmu, in Allah ya amince, za su dawo da tsuntsayenmu. Baya ga haka kuma kifayenmu da ke cikin ruwa, wayannan motoci suna amfani da abin da ake kira engine oil, wanda kamar yadda muka sani duk sadda ka je Kanukawa kana ganin cewa wuraren sun lalace saboda zubar da ƙasar wurin ta lalace saboda zubar da engine oil ke yi. To duk sadda aka yi ruwan sama, wannan engine oil din yana wankewa shibi a cikin gulabe, wanda yana illatar da kifayen da ke ciki. Da ƙarshe mutane ne za su zo su ci su, kuma illar za ta dawo ma ɗan adam. Ba haka duban gazagayen dai da gurɓacewar muhalli da tafiyar da tsuntsaye ke yi da gurɓacewar ruwa, duka dai illar ga ɗan adam take ƙarewa.
Al'amarin janye tallafin man fetur ɗin dai ya sa na yi waiwaye a kan wata hirar da na yi da Dr. Salisu Ɗahiru bayan halartar taron COP27.
Wani iska mai gurɓatar da muhalli mai kuma jawo ɗumaman yanayi sosai, iskar nan da ake kiransa methane, iska ne da ake samunsa daga kamar man fetur ko kuma ƙona makamashin nan na coal ko ko daga harka ta kiwon dabbobi. Wannan shine kusan iska ne wadda yana da wata alaƙa da iskar nan da ake amfani da shi wurin girki, ko da yake shi wannan ƙona shi ake direct daga samun kamar kai tsaye daga sarrafa man fetur ɗanye. Saboda haka shi kuma ya fi ma iskar nan na carbon dioxide banna a wurin ɗumaman yanayi. A karo na farko an sami yarjejeniya da alkawurka da ƙasashe fiye da 100 suka rafta ba hannu a kai na cewa za a rage fitar da wannan iska na methane kamar da kashi 30 daga cikin 100 daga nan zuwa 2030. Akwai kuma wani babban alkawari wadda ƙasashen duniya su ma fiye da 100 waɗanda suka rattaba hannu a kai tare da jagoran shugaban ƙasashensu, shine rage sare dazuzzuka, domin shi ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun ɗumaman yanayi. Kuma a tattare da wannan akwai bayani wadda danganci maganan iskar nan na methane, wadda an buƙaci ƙasashen da suka yi dogaro da da samar da man fetur cewa irin tallafi da gwamnati ke bayarwa akan kamar su man fetur da diesel da sauransu a ya kamata wannan a daina bayar da wannan tallafi wannan abu ne wanda ke da muhimmanci ga kasashen da suka dogara akan sarrafa man fetur kamar kasan Saudi Arabia da kuma Nigeria so wannan yarjejeniya na biyu kenan wanda aka aiwatar da su amma kuma wanda suke da alfanu a wurin rage wannan dumaman yanayi amma kuma akwai ni kaman farashi ko wani kalubale wanda kasashe kaman su Nigeria zai shafe su wanda dole sai an sake nazari a sai da za a bundo mai
sauraro duka-duka abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ara mana rai za mu ji yadda za a iya amfani da iskar methane wajen samar da makamashi mai tsafta yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi madalla da wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na karshe wato labarai amma fa a takaice
Taisha a takaice gwamnatin shugaba Biden ta ce tana cike da fata kan bukatar Sweden na shiga kungiyar kawancin tsaro ta NATO duk kuwa da zafafan kalamai da suka fito daga bakin babbar gimshikin kungiyar wato Turkiya yayin da ya rage kasa da wata daya kungiyar ta NATO ta yi taronta na ranar 11 ga watan Yuli Sakatariyar watsa labarai ta White House Karina Jean-Pierre ta faɗa ranar Laraba cewa Amurka na cike da yaƙinin yiwuwar haka. Yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump yanzu haka yake kan gaba a cikin waɗanda ke neman tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican batun tuhumar da aka yi masa kan riƙe takardun bayanan sirri na gwamnati ba bisa ƙa'ida ba na ci gaba da mamaye zantukan siyasar Amurka na tsawon watanni masu zuwa. Yayin da 'yan Democrat da 'yan Republican ke ci gaba da bayyana matsayarsu na takara kan abin da Trump ya yi da abin da wasu 'yan siyasa suka yi da kuma abin da doka ta tanada akwai yiwuwar hakikanin gaskiyar lamarin za ta ci gaba da disashewa. Babban sakataren kungiyar kawancin tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce yakin da ake yi a Ukraine ya kara bayyanar da bukatar da ke akwai ta goyon bayan Ukraine din da kuma ci gaba da tallafa mata. Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a yayin da ya isa shelkwatar kungiyar ta NATO cewa bayan kaddamar da hare-haren mai da martani da aka daɗe ana hasashe Ukraine ta samu nasara. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana nan ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Taliban ta Afghanistan kan jadawali da kuma tsare-tsare domin yiwuwar hannun ta mata ayyukan ilimi a kuma ci gaba da karatu. Jami'an bada agaji sun ce Taliban ta nuna alamun ba za a ƙara saka hukumomin ƙasa da ƙasa a ayyukan ilimi ba. A wani yunkuri da Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da shi amma kuma hukumomin Afghanistan ba su tabbatar da shi ba tukunna. Kawayen Amurka maso wato a arewa maso gabashin Syria sun kuduri aniyar gurfanar da ɗaruruwan mayakan IS na ƙasashen waje a gaban kotu kan laifukan yaƙi duk da rashin goyon baya daga ƙasashen duniya.
Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin da ya taya ni gabatarwa sai producer mu Solomon Abu da ma injiniyan mu Kila. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. Ma'assalam.